بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايعك يا أخوة. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da addu'a a wannan yammacin juma'a wanda ya dace da 27 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 21 kenan ko 21 ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya. Jiya idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta 113, yau kuma zamu tafi farkon aya ta 114 cikin wannan sura mai albarka, suratul Nisa. Ne Allah ce:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لغيره ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا.
Ubangiji ce: la khaira fi kathirin min najwahum. La khaira, babu wani dangi na alheri kaɗan ko mai yawa. Fi kathirin min najwahum, a da dama daga cikin ganawar da mutane suke yi, wane ikira wane su koma gefe daya, wasu wane su haɗu da wane a ɗakin taron wuri kaza, ko a zauren wane, ko a falon wane, ko a sauran wane. Da yawa daga cikin ganawar da mutane suke yi babu alkhairi a cikinta, illa man amara bi sadaqatin, sai fa wanda a cikin ganawar ya umarci ɗan uwansa da yin sadaka, aw ma'ruf, ko ya umarce shi da yin wani aiki na gari, aw islahin bainan nas, ko kuma ta kunshi yunkurin sulhunta tsakanin mutane guda biyu masu fada da juna, masu adawa ko gaba da juna. Wa man yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah, wanda duk ya aikata haka dan neman yardan Allah, fa sawfa nu'tihi ajran 'azima, da sannan zamu bashi lada wanda yake mai girman gaske. Waɗansu malamai suka ce wannan aya da wanda za ta biyo bayanta suko ne dangane da jerin ayoyin jiya waɗanda muka ce sanadiyar sauka su ɗaya ne, wanda Imam Tirmidhi ya rawaito tun daga farkon faɗin Allah ta'ala: inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq litahkuma bayna an-nas bima araka Allah wa la takun lilkha'inina khasima. Sakamakon abin nan da ya faru na wani ya saci dukiyar wani, karshe kuma ya je ya ɗora wa wani wannan laifin, kuma ƴan uwansa suka goyi bayansa, aka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, karshe wannan ayoyi suka sauka. Ma'ana wannan aya suna cikin suko na waɗancan ayoyi. Ina fata mun fahimta. Domin lokacin da suka je suna ganawa da juna, suna ganawa ne kan su kalawa cewa wane ne ya yi sata, ko su kare ɗan uwansu wane, kar a ce shi ne yake da laifi. Shi ne Allah ke zargin dukkan wata ganawa da mutum biyu za su yi, ko uku ko huɗu ko sama da haka, akan wani abu wanda yake ba ɗaya daga cikin guda uku nan ba. Abu na farko: al'amru bis sadaqa, umarni da sadaqa. Abu na biyu: al'amru bil ma'ruf, umarni da dukkan ma'ruf. Abu na uku: al islahu bainan nas, sasunta tsakanin mutane. Dukkan wata ganawa wanda bata kunshi wannan ba, to babu alkhairi a cikin. To waɗannan al'amura guda uku kowanne jigo ne na alkhairi. Na farko: umarni da sadaqa, ta shafi sadaqa ta farilla, ta shafi sadaqa ta nafila ta yau da gobe. Shine malamai suka ce wannan tazammana naf'an badaniyan, ya kunshi amfani wanda jiki ke amfanuwa da shi, amfani da gangan jiki ke cin moriyarsa. Lokacin da kace a ba wani sadaka, a tallafa wa wani da kaza, kila abinci ne, kila sutura, kila magani, jikinsa ne zai amfana da wannan abin. To kenan an kawo wannan al'amru bis sadaqa dan ya wakilci dukkan wani abin da jiki zai iya amfanuwa da shi, sadaka ko waninsa. Sai al-ma'ruf. Al-ma'ruf ya shafi nasiha, ya shafi faɗakarwa. Wannan sai zanto ta zammana naf'an ruhiyyan, wato ya kunshi amfani da zuciya ke cin moriyarsa. Lokacin da kai mamu'azi, lokacin da kai umarni da kyakkyawa, ka hana ni mummuna, ai zuciya ta karaya. Domin zuciya tana rayuwa ne yayin da ta haddace dokokin Allah, ka'idojin rayuwa wanda manzon Allah ya kawo. Menene ya kamata in aikata, me ya kamata in bari, to kaga wannan al-ma'ruf sai zanto yana wakiltar dukkan wani abin da zuciya yake cin moriyarsa ke amfanuwa da shi sannan kuma sai al-amru al-islahu bainan nas shi kuma al-islahu bainan nas wato ainihin ya kunshi daf'ul adha wal madarra kawar da dukkan wani abu mai cutarwa domin yayin da kai sulhu tsakanin mutane ka kawar da barna ne ka wanzar da gyara a tsakaninsu to mutum shi daya yana bukatar a tsare masa barna haka jama'a a matsayin ta na jama'a tana bukatar a tsare mata barna domin rikici tsakanin mutane guda biyu shike haifar da rikici tsakanin jama'u guda biyu shike haifar da rikici tsakanin al'umma guda biyu ina fata an fahimta yayin da mutum guda biyu suke rigima da juna wannan na dangantawa wancan gida wannan na dangantawa zuwa wancan gida karshe idan aka kyale abin ba a raba su ba abin zai tafi gidaje guda biyu don wannan in gidansu ba su goyi bayan sa wancan haka daga nan sai abin ya tafi kabila guda biyu dan wannan yana dangantawa zuwa wata kabila duk ta goyi bayan shi wancan ma haka ko ya tafi al'umma guda biyu wannan yana dangantawa zuwa ga wata kasa wannan na dangantawa zuwa ga wata kasa sai garki ya faru shi yasa tin yana dan karami sai kamar kushe shi tin yana tsakanin mutane guda biyu aka gabatar da sulhu an riga an huta idan ba a yi sulhu ba ne ya zama tsakanin gidaje guda biyu matsala ta fara girma kenan har ya zama tsakanin unguwa guda biyu ko kabilu guda biyu ko jama'u guda biyu to karshe sai an zo an yi hasarar rayuka da dukiya mai dimbin yawa shi yasa al-islahu bainan nas yana da matukar muhimmanci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ko da ƙarya kai wajen sulhu ba sunanta ƙarya ba hasali ma lada za a ba shine imamu babin da yake nuna halaccin ƙarya a waɗansu wurare a cikin riyadus salihin kenan manzon Allah kuma ya bayyana cikin hadisi ingantacce cewa babu laifi abinda mutum zai faɗa ba na gaskiya ba a waɗannan wuraren guda uku ba a rubuta masa zunubi abu na farko abinda mutum zai faɗa a wajen yaki sai kai ƙarya a wajen yaki babu laifi abokanan adawa sun kama ka suna son su bincika sirrinku su ji ko nawa ne adadin ku bai wuce 500 ba sai kace shak ai yau me yana da yawa ai gaskiya ina jin sojoji mayaka da muke da su za su kai wajen 1015 sai ai ina jin wannan ma dai karamar lamba yana bayar kenan kila inda za a tsaya a kididdige abin zai fa kai yawa to ka ka defa tsoro a cikin zakatun da defa tsoron nan a cikin zakatun sun riga sun shiga uku dan kai ƙarya irin wannan ba kai laifi ba dan manzo Allah ce al-harbu kuda yaki dan yaudara ne wafi yaudara shi ne galibi ce tun nasara a yaki ko da ko yana da karamin karfi amma ko mun karfinka in baka da dabara baka da makircin yaki baka da dabarun yaki ba za ka iya tun nasara ba ina jin sojoji sun san wannan yaki dan yaudara ne kuma da safe ake kama fara shi yasa manzo Allah ke yin tauriya sallallahu alaihi wasallam na biyu idan mutum yayi ƙarya dan sulhun ta tsakanin mutane guda biyu suna gaba da juna ba a ga mutiji sai ka je gidan ɗayan ka gaike shi kace yanzu nan ku daga wajen wani nake wallahi ina jin takaicin abin da yake da tsakaninku yana fatan ina ma za ku samu sulhu tsakanin karshe ma dai yace in gaishe ka yace in gaishe ka na ambaci wani abin da nasani lalahi ne game da kai a gaban su yayi sai maka addu'a alkhairi gashi ma baka nan to sai ka ji mutum ya zubar da makamansa haka ne sai eh haka ne to shi kenan tunda ina son asasunta ka su dade da rigiman kai wai wata shi baya so asasunta irin ba dama ne wancan ne ya fara ne to shi kenan idan ka je ka ga yadda shi kuma kila ma iya haduwa sai ka je wurin wancan sai ka ce ai wani ne ya aiko ni kaga ba shi ya aiko ka ba amma yanzu ta kamata ka yayin da za su haɗu da juna bayan ka shirya wa kowanne zance kowanne ya taho ne da cewa ai wani ne ya fara nema ba ni ne na fara neman sulhu ba to sai a haɗu shi kenan babu laifi in kai ƙarya irin wannan babin manzo Allah ce ba kai ƙarya ba na uku idan miji ya yi wa matarsa ƙarya in ka ce wai duk zaman da za ku yi sai kun yi gaskiya tsakaninka da matarka zai yi wahala ta yarda da shi akwai lokacin da sai ka yi ƙarya irin kanuwa sai dai kawai kar ta yi yawa ne domin idan ta yi yawa za ta gane in ta gane ko ba za ta ga mutuncinka ba haka za ka yi sun ma'amalu sun makafuru ko musamman wanda yake da wannan rikicin duk mai mata biyu zuwa abin da ya zama ko yaya sai ya yi ƙarya ko da niyya ko ba da niyya ba ko ya sani ko bai sani ba ka san ba waɗanda suke da mu'jiza cikin mu'amala irin ya mace kai ne ta kawo ta gida kake ba ta tefane ka fi ta shekaru ka fi ta hankali ka fi ta komai amma a zuwan lokaci kana jin tsoronta ba wai tsoro na za ta yi maka duka ba tana maka kwarjini ba ka san ka saba mata shi ne wani ke cewa innal uyunan lati fi ainiha huwaru katannana huwaru katannana thumma la yuhyina qatlana yasra'na dhullubbi hatta la haraka bihi wa hunna ab'af khalqi Allah insana ite kaga duk idan da ya haka launi guda biyu ga fari ga baki ga kuma wata gira sukan kace mu ba tare da mun san sun kace mu ba su soke mu da tsinin ido ba da tsonan maki ba sai mana illa a zuci sukan kayar da mutumin da yake mai dabara har kaga baya iya motsi bayan sun suka fi kowa rauni mu'jizar ya mutane na duk mai mutane ko yaya
wallahi ko da niyya ko ba da niyya ba wata rana sai yayi ƙarya manzo Allah ya ce an yafe maka babu komai dai zan so zaka yi ne dan ka safunta tsakanin su ka gyara zaman da ke tsakanin ku ka sulhunta tsakanin su babu laifi amma idan to ƙarya ƙarya kullun yake dabiyar ka ta wannan shine abin da babu so dan kar mutun ya fada da nasu manzo Allah saboda inda ya kamata yi
na'am
to kaga nan gurin a cikin akwai ƙarya dan sulhunta tsakanin mutane guda biyu manzo Allah ce babu laifi sallallahu alaihi wasallam da haka islahu bainan nas abin ne yake wanda yake kawo gyara kamar da manzo Allah baina cikin hadisi la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf aw islahin bainan nas ya Allah ce wa man yaf'al zalika lafazun zalika ba wai yana nufin al islahu bainan nas kadai ba ya shafi al islahu bainan nas ya shafi al amru bis sadaqa ya shafi al amru bil ma'ruf amma zalika gashan ambata ababai guda uku amma sai aka yi ismul ishara guda daya saboda duk guda uku zaka dinkule su ka ba su ma'anar al mazkuru kaga al mazkuru abu daya ne kuma ya shafi ababan guda uku wa man yaf'al zalika dukkan wanda ya aikata daya daga cikin ababan da aka ambata a baya ibtigha amradatillah yana neman yardar Allah fa sawfa nu'tihi ajran azima da sannu zamu ba shi lada wanda yake mai girman gaske matukar mutum ya aikata da kyakkyawan ya to kaga sharadi kenan idan kai ba da nufin gyara ba tsakaninka da matarka in kai ba da nufin sulhu tsakanin mutane ba in kai ba da nufin duk abin da ka aikata in dai ba da niyya ta alkhairi kai ba ubangiji ta Allah ba zai baka lada ba dan niyya ita ce sharadin karban aiki wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wanda duk ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-mushaqqa ita ce al-mukhalafa kunta fi shakkin wa rasul sallallahu alaihi wasallam fi shakkin akhar ma'ana kai kana nan manzon Allah na can an samu mushaqqa kenan ya ce kaza kai ka faɗi kishiyar sa ya aikata kaza kai kana aikata kishiyar abinda manzon Allah ya aikata kana sanar cewa ga abin da yace sai ka faɗi kishiyar nashi kana cewa ga abin da ya aikata sai ka aikata kishiyar nashi bisa ganganci kawai kana so ka saba masa ai kaya karshen sako kenan wa man yusaqiqir rasul wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana a gare shi wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin kuma yabi ta farkin da ba na mummune ba ma'ana ababai guda biyu ne ko daya wa man yusaqiqir rasul wanda ya saba wa manzon Allah min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin yabi ta farkin da ba na mummune ba ibnu kasir yace kamar guda biyu ne amma dayan fa ya kunshi ma'anar dayar domin wanda duk wanda ya saba wa manzon Allah ai ba tare da al'ummar musulmi duk wanda baya tare da al'ummar musulmi ai lalle ya saba wa manzon Allah tunda manzon Allah ya ce a hada kai yayin da ya ware kaga baya tare da musulmi ya saba wa manzon Allah dan haka kowace sifa ta kunshi yar uwarta ne dan haka ta biyun da aka kawo karin bayani ne ba dan zaman kanta take ba ta da alaka da farko din ba amma sai dai zanto karin bayani dukkan wanda ya saba manzo Allah min ba'da ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin yabi ta farkin da ba na mummune ba lafazin al-mu'minin mummunan wato sanannun mummunan nan wadanda imanin su ya tsara da sauran aikin su da takawar su da biyayyar su ga manzo Allah ta tsara ta sauran wato al-inna al-ahadiyya take nan sanannun mummunan nan zaratan mummunan nan su ba kenan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda yabi ta farkin da ba nasu ba idan an ce yabi ta farkin da ba nasu ba kalman na da fadi ta farkin da ba nasu ba a aqida abinda ka kudurci a zuci ba kine irin wanda sau kudurci a zuci su ba na imani da shiga cikin imani da rukunan imani ya shafi saba musu wato ta fuskar aiki irin ibadar da kake ba irin ta ce wanda su suka yi ba so sun yi samfarin ibada daban kai ka kawo salon ibadoji daban kishiyar irin nasu ba san shi ba a zamanin su zikirinka daban da nasu salatinka daban da nasu hailallarka daban da tasu tasbihinka daban da nasu irin sallarka azuminka daban da nasu ita ba ta ghayra sabilil mu'minin kenan ka bi tafarkin da ba na mu'mine ba mu'amaloli nasu na rayuwa naka daban da nasu kalmar tana da fadi wato babu yadda za a yi aqidarka da imaninka sannan da ibadojinka da mu'amalolinka na rayuwa su yi daidai sai ka kwatanta nakan da nasu idan nakan ya sabawa nasu ita ba ta ghayra sabilil mu'minin kenan ka bi tafarkin da ba na mu'mine ba ina fata kuna fahimta da kyau domin dukkan musulmi idan kace da shi a zuwa Qur'ani da hadisi zai ji ya sallama Qur'ani da hadisi fa in tarazatum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ya rage na idan ka zo kace a Qur'ani da hadisi a bisa ga wata fahimta ila idan to ya kawo aya din a bisa ga wata sabuwar fahimta ta cikin daban wanda a musulmin farko ba su taba mata irin wannan fahimtar ba ya kawo hadisi ya ba hadisin wata ma'ana daban wanda musulmai na farko ba su taba ba shi wannan ma'anar ba kai kuma sai ka kawo naka hadisin da fassara irin wanda musulman farko suka yi ka kawo taka aya da fahimta makamanciyar fahimtar musulman farko game da ma'anar aya anan da fahimtar ka da tashi wacce ce tafi zama daidai ko sai ka babu taka ita ce daidai amma a zahirin gaskiya kowa aka ce aya ya kawo, kowa aka ce hadisi ya kawo, amma matsalar ma'anar da aka ba ayar ko ma'anar da aka ba hadisi. A yau tsakanin ɗan bid'a da ɗan sunna kowa zai kawo Qur'ani, kowa da Qur'ani yake wazi, ba wanda zai zo tafsirin azumi ya karanta wani abu daban ba Qur'ani ba, sai dai ahlus sunna, takaitan ahlus sunna, number one ahlus sunna zai duba kowace aya menene aya ƴar ota take da alaka da ita ta fuskar ma'ana, ya hada su menene abin da ya inganta na hadisan manzon Allah cikin Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, ya hada su menene fahimtar Abdullahi dan Abbas, Abdullahi dan Mas'ud, Abubakar Siddiq, Ubay ibn Ka'ab da sauran sahabbai, wannan fahimtar da su ne zai fassara ayar da ya kawo, da su zai fassara hadisan da yake kawo. To amma dan bid'a sai kawo ayar sai ya bankara ta sai ta dace da bid'ar sa, ina ba ta fahimta. Dan bid'a sai kawo hadisi har sai ya bankara hadisin ya dace da son zuciyarsa. Dukan wanda ya ce ya kawo aya, amma hakikanin gaskiya ya kawo aya amma ya harrafa ta, yuharrifuna al-kalima amma wadi, kamar yadda Hud ke karanto at-Taura amma ba hakikanin ma'anarta wanda Annabi Musa yana fata wajen isarwa mutane ita ba, da wata ma'anar daban ta su ta karan kansu wanda ta dace da son zuciya. Galibi haka yan bid'a suke wa al-Qur'ani, haka suke wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na taba jin wani malami ba kunya ba tsoron Allah a cikin radio, wannan kusan shekaru goma da suka wuce, a rediyo Najeriya na Kaduna, yana cewa dukkan wanda ya mutu baya cikin wata dariƙa to halakakke ne. Aka ce mai hujja yace innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu balalan ba'ida, innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun Allahu liyaghfir lahum wa la liyahdihum tariqa. Sai kafaru wannan dariƙa, yace duk wanda baya wata dariƙa gashi kafiri ne, Allah ba zai taɓa shirye da shi dariƙa ba illa dariƙar jahannama, sai dariƙar jahannama. To kaga anan gurin tunda a gaban muridansa ne ba zai ce masa komai, amma inda zai bayar da dama a masa tambaya, sai ce to Allah sai tsarika bai faɗi sunanta ba, wata tsarikar tijaniya, kadiriya, shazaliya, wace ce khallutiya, naksabandiya, jirkawiya, faɗa mana wace ake nufi a ciki. Don in ka ce taka ake nufi, bai wata ma zai ce taka ake nufi, kuma a ciki babu kalmar taka kuma babu kalmar tashi. In kuma ka ce duka ake nufi, to sai mu koma baya a tarihi. Wannan aya tana cikin suratul nisa'i, suratul nisa'i madaniya ce. A daidai lokacin da aka saukar da ayar, Abubakar da Umar da Usman da Ali ne suke da rai. A lokacin nan waliyan naku da shehunanku ba ɗaya da aka haifa. Ma'ana wani ba a haife shi ba sai bayan saukar da wannan ayar da shekara 400, wani da shekara 500, wani da shekara 1000, sannan aka haife shi. Yaya aya za ta zo kenan a baya a tarihi, shekara 2000 ba a fara aiki da ita ba sai ranar da aka haife shi? Ma'ana ka soki musulman farko na lokacin Annabi ba su yi aiki da ayar ba, dan ba su san shi ko waliyinka, da haka ba su yi imani da shi ba, kuma ba su riko da dariƙa ta ba su wurin sa. Musulunci su yayi ko bai ba? Tabi'ai ba su san shehunka ba ko ɗariƙarka, kuma ba sa wurdinka, kuma ba su san irin salatinka ba, ba sa salatin fati, ba sa salatin sunaddina, ba sa salatin nariya, ba sa jawharatul kamal. Haka suka mutu suka bar duniya da Imam Malik ibn Anas da dukkan tabi'ai da tabi'ut tabi'ina. Ya rige na kace addininsu yayi ko bai yi ba? Idan ka ce mana yayi, ashe addini na iya ingantuwa ko da ba shiga ɗariƙarka ba. Idan ka ce bai yi ba, ka soki dukkan musulman farko kenan. To amma tunda ba sa bari a yi musu tambaya, shi ne sai su damu, kuma ba sa son a yi musu. To amma dai Allah ba su hakuri, mu kan sai mun yi musu ko ba haka ba? Dalili kuma shine irin waɗannan bayanan, dalili shine irin waɗannan bayanan. Da haka ya 'yan uwa, bin tafarkin mummunan farko a cikin aqida, a cikin mu'amala, a cikin komai ya zama wajibi. Wallahi dukkan ayar da zaka kawo ka ba ta fassarar da ta ci karo da tasu, ta sabawa tasu, ba za ta shiga ma'anar cikin fassarar su ba. La tazammuna wala ihtimalan wala ta kowane yanayi ba za ta shiga ba cikin fassarar su, ka tabbatar fassarar ka kuskure. Duk abin da ka fahimta ya zama kuskure, dan Allah ya ce imanin ka ba zai daidai ba sai in ya zama irin nasu. Fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtada wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan haka duk wanda zai fassara maka aya sai ka ce to wannan fassaran akramakallahu yaya take ne? Akwai abin da ke gaskata ta cikin fahimtar sahabbai ko tabi'ai ko tabi'ut tabi'ina? Duk wanda ya dawo hadisi farko, wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba? Dai idan hadisi ya riga ya zama da'ifi, ba ma za a tsaya a bata lokaci a kai ba, ba ma a neman ma'anarsa. Dai idan ka neman ma'anar kai mai daita da'ifin hadisi kuma. Idan ku an gano ya inganta, to shikenan wannan fahimtar da kaiwa wannan hadisi. Akwai wani musulmin farko da ya riga ka wannan fahimtar, kai ka fahimci karkashin sa akwai kaza, karkashin sa akwai kaza. Wannan shine wajibi kuma ita ce tafarki abin bi. Kuma inda zamu yi wannan da zamu huta da dukkan wani sabani a tsakanin al'ummar musulmi. Dukkan wani son zuciya a tsore shi gefe guda a bisa binar mu'minin. Tunda Allah ya kaulatar da mu ya ce dukkan wanda ya mutafakkin da ba na mummunai ba, nuwallihi ma tawalla, za mu jibbinta masa abin da ya jawo wa kansa, wa nuslihi jahannam, sannan mu shigar da shi cikin wutar jahannama, wa sa'at masira, sir da makoma in ta zanto ita ce wutar jahannama. Sai Allah ta bi.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا
بنجدتي إن الله لا يغفر أن يشرك به للي الله بايا غفرتا وأي شركة دسي ومن يجر ما دون ذلك لمن يشاء أما ينا غافرت أبند بيكي شركة با غوان دي غداوة غوان دي يسو سبحانه وتعالى بياني أكم مكمن تيروانا آية ياغ باتا أبايا واند باتا نبيمي تشوين وجن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما أنا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا دكا واند يتاري يد الله يسن ياما الله كيشيا أتكي إبادة تو حقيقة هو شكا بابو يا فتا واند يكي مبيني إن يدعون من دونه إلا إناثا لفظا إن أنا قولا بمعنى ما وتو إن تنافيا إن يدعون من دونه إلا إناثا با واند تكي كلا من دونه واند با الله با إلا إناثا فاتي قما كا واند تكي دسونا ماتا دمناتا دعوزا كاغا إدكا سسونا إيني نماتا domin ɗaya daga cikin fasarar da malamai suke cewa al-Uzza wato kamar ta'anisi ne na al-Aziz al-Mana kamar ta'anisi ne na al-Mannan a ɗaya daga cikin fasarorin malamai to kaga anan gurin wato sai suka dauki sunayen Allah sai suka yi ihtikakin su suka tsago sunayen gumakan su sai dai sunayen Allah gaba ɗaya sunane wanda yake ya kunshi kamala amma sunayen gumakan su kuma ya kunshi tawaya domin al-Uzza mace ce al-Manata ita ma wato ya zama mace ce haka kuma lafazin Allah ta Allah tu wato shi ma kaman ta anisi ne na lafzul jalala Allah to kaga yin da una min dunihi illa inasa a dai daga cikin fasarori na malamai kenan wadansu malamai suka ce ma'anar yin da una min dunihi illa inasa ma'ana babu wani gunki face akwai wata aljana da su masu gunkin suke itikadi na cewa ita ce mai gunkin ma'ana lokacin da aka roka rokon na zuwa gare ta lokacin da aka bauta gunkin bautar na zuwa gare ta ma'ana ita ce take da tasirin ke gunkin hoto ne da ido ke gani amma hakikanin abin da ya kamata zuciya ta kudurce ita ce tasirin wannan aljanar wanda ita mata ce in yad'una min dunihi illa inasa a wata fassara suka ce a lafazin al-inas anan i'tiqadun su ne na mayar da mala'iku a matsayin ƴaƴa mata ne na Allah waja'al al-mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inasan Allah ce a shahidu khalqahum ta taktabu shahadatuhum wa yus'alun mala'iku da ke wajen Allah sai waɗansu daga cikin kafiran Makka waɗansu daga cikin Larabawa a lokacin manzon Allah sai suka ɗauka ya mala'iku ɗin mata ne sannan kuma ƴaƴan Allah ne kaga kirkira guda biyu na farko siffanta su da cewa mata ne na biyu kuma jingina su da cewa ƴaƴan Allah ne shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake zargin su kan cewa wato ainihin yanzu za ku jingina musu ƴaƴa mata ko kuma kuna san maza an gane ku alakumul banatu walahul banun a lahul banatu wa lakumul banun za ku jingina Allah ƴaƴa mata ko kuma ku rike mazaje su ba sa son ɗa namiji ai ba sa son ƴaƴa mata idan an haifa musu wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim amma tare da haka kuma sai su dauki ƴaƴa mata kuma sai su jingina Ubangiji kaga anan gurin ma munan na ladabi ga Allah ya dauki matakai daban-daban da farko jingina masa ɗa din munan na ladabi ne gare shi sannan kuma ɗan kuma sai a jingina masa mace sannan munan na ladabi na biyu kenan tunda su a wurin su wato aibu ne ake kana da ƴaƴa kaga kenan san aibata Allah da aqida su mummuna kenan ina fata an fahimta shine in yad'una min dunihi illa inasa lafazin addu'a na dauka ma'anan addu'a wa ibada addu'a bi ma'anal ibada sai zanto bauta babu abin da suke bautatawa ba Allah ba face mata ko kuma lafazin du'a ya zanto bi ma'ana as-su'al ai ba wanda suke kira su roka wanda ba Allah ba da nufin ya kawo musu amfani ko ya kawar musu da cuta sai mata wa in yad'una illa shaytanan marida babu wanda suke bautatawa face shaytan maridan wanda yake mai taurin kai lafazin marid ala wazn fa'il kenan abin da yake nufi kenan daga maruda ya murudu ne wato ainihin mutumin da ya girman kai ko ya taurin kai yake jin magana la'anahu Allah ubangiji ta'ala ya riga ya la'ance shi wa kana bayan Allah ance shi shedan sai yace la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruda lalle sai na riki nasiban mafruda wani kaso yankakke min ibadika cikin bayinka wanda zan halakar da su. An gane ko? La qaudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Haka sai dan yace ya tsaya, sai ya tsaya akan tafarki madaidaici dan ya hana mutane bi duk wanda zai tore shi gefe ya bi dama ko hagu, amma ba zai tsaya kan tafarki madaidaici ba ko a aqida. Thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim, sai nazo musu ta gaba ta baya ta hagu ta dama. Wala tajidu aktharahum shakirin, daiwa ba za ka samu suna maka godiya ba. Haka sai dan ya sha alwashi sai halakar da mutane. La ughwiyannahum ajma'in, sai na halakar da su gaba daya. Shine nan ma'anar la attakhadhanna min ibadika nasiban mafruda. Amma shi da kansa Allah ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin, sai bayinka wanda ka arzuta su da ikhlasi, ka tato su, ka rairayo su, ka sa su cikin bayi na gari. Wannan kan sai dan ya fi karfin su. Shaidan wato sun fi karfin shaidan. Shaidan ba yadda zai iya mutu, sun fi karfin shaidan. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin, bayina na kusa da ni in ji ubangiji, yace baka da iko akan sunaka halakar da su. Haka ya faɗa shi. To abinda zai kusantar da kai zuwa ga Allah shine sai ka aikata farallai kuma ka rinka yin nafilfili. Don Allah ya faɗa cikin hadisi al-Qudusi, ba abinda bawa zai kasance ya aikata ya sami wato kusanci da ni sama da ya aikata abinda na wajabta mishi. Sallah ta wajibi, zakka ta wajibi, dukkan wanda abin da yake na wajibi. Sannan sai ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. فإذا أهببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. تكون باوا بزي قوشي با ينا نيمان كسان تنادى نافل فلي دا كيام الليني دا عزم اللي سنن دا الهمس دا يوان كراتن القرآني دا ذكري دا عيلالا فاتي سينا سوشي إذن نسوشي سيئن زم الجنسة جننسة هننسة كفتسة. To anan gurin abinda hadisin ke nufi, Allah ya zama jinka da ganinka da hannunka da kafarka, ma'ana sai Allah ya maka taufiki daga mankatar ta yadda ba za ka sarrafa waɗannan gaban ba sai cikin abin da ke neman yardarsa ne. Gani sai abin da ya yi izini ka kalla, ji sai abin da ya yi izinin ka ji, hannu ba za ka yi amfani da shi ba ko don bayarwa ko don karɓa sai cikin abin da ya yi izini, ƙafa ba za ka taka da ita ba ka je ko ka dawo sai wurin da ya yi izinin a je ko a dawo. Kaga Allah ya zama waɗannan gaban na cikin shine kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi 'alayha wa la in sa'alani la utiyanna wa la in ista'azani la u'izanna. Yace kuma idan bawa ya kai wannan matsayin, wallahi har ya roke ni sai na ansa masa, in har ya nemi kariyata sai na kare shi, sai na tsare shi. To tunda Allah ce sai ya tsare ka, to ta yaya za a ce dai ta galaba akan ka? Kaga babban abin da ake bukata a nan gurin, wato bawa ya kasance ya tsaya da tsayar da farillai da Ubangiji Ta'ala ya wajabta masa, mata ko namiji, sannan yana kokarin yin nafilfili, nafilfilin kuma ya tsaya ya koyi da sunnar manzon Allah. Kar ka kara wani abu na bid'a ko min kankanta su cikin addini, ka tsaya tsayam akan sunna, wannan shine ake bukata. Da ka samu wannan, to ka samu rukunai na zama walitaka. Amma kuma kar ka fito ka ce ni wali ne, da kai haka ka tsarkake kanka. Allah ce falatu zaku anfusakum huwa a'lam biman ittaka, sai dai kana tare sai wallahi kana cikin auliya Allah, kana tare. Domin ita wilaya akwai amma akwai khassa, wilaya amma wilaya ta gari. A nan gurin ya kamata idan na ce shin a cikin ku akwai waliyin Allah ko waya daga hannu? Idan abin da na ce a cikin ku akwai masoyin Allah, idan muku daga hannu ba ma'ana ba mai san Allah kenan? Ko waye na san Allah? Amma wilaya khassa, wato wilaya ta kusanci ne, da kana da miza, kana da fifiko akan sauran ƴan uwanka ba. To wannan ita ce mutum ba zai da'awarta ba, ya kamata aikinsa ne zai gaskata shi akan saka, ba a da'awarta. Amma wilaya amma ya kamata kowa ya da'awarta, don imani kenan, musulunci kenan. Kamata idan an ce akwai musulmi kace gamu, akwai mummuni eh gamu, musulmai gamu, dole mutum ya ansa wannan. Amma idan mutum ya ce ne ba wali bane ba, yana nufin ba wilaya amma ba wilaya khassa, wato keɓantacciyar walitaka daga mammayar walitaka, duk ya jire kansa daga ciki, abin da yake nufi shi ba mummuni bane ba. Ina fata an fahimta. Ubangiji Ta'ala ya ce in yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa shaytanan marida, ila su sai ina muka ga shaytan ballantana ce mun bauta mishi. To ga ka'ida, dukkan wanda ya bauta wani wanda ba Allah ba, idan wannan wani yayi umarni, to kaga da kawatawar shaytan ne yayi umarnin ka bauta mishi. In wannan wani bai yi umarni ba, bai ma san ka bauta mishi ba, ila da zai sani da yayi fada da kai ya yake ka, irin yadda waɗansu suka bauta Annabi Isa, bai yi umarni ba, bai sani ba, da zai same su da sai yayi fada da su kan haka. Irin yadda waɗansu suka bauta Annabi Uzair alaihi salam, irin waɗansu suka bauta mala'iku, inda za a ba mala'iku izini da su zo sun yake su, kaga ba da yardarsu ba. To duk wannan bautar da za ka yi ga wani salihin bawa, ba da amincewa ta ko yardarsa ba, bautar tana karkata ne zuwa ga shaidan. Ina fata an fahimta. ubangiji ta'ala ce alam ahad ilaykum ya bani adam allah ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratal mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katiran afalam takunu ta'qilun ma'ana ban bayyana muku baya ku yan adam cewa allah ta'budu ash-shaytan karku bautawa shaytan sai wannan yana duk wutar zakai abanka shaytan ka bautawa duk wutar da kai abanka sai dan shaytan ne ya kawata wa mutane wa zayyana lahum ash-shaytanu a'maluhum فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين قوة ورشدني
نعم
يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ألا تقول قد أضل منكم جبلا كثيرا هل تدام شيطان يا هل كدسوا يا قتر دسوا لك أنت فريق تشين إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وبنجد يا لأن تهشي شيطان ya kore shi daga rahama ya kore shi daga jin kai wa qala sai shaytan yace la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda sai na rike wani kaso sananne mafruda bi ma'ana muqaddar yankakke muhaddad sai na samu wani kaso sananne daga cikin bayi wato na halakar da su shine aka ce cikin dukkan ƴaƴan annabi adam kowane adadi na 999 ka san shaytan kenan ɗaya ne wanda yake ya fi karfin shaytan Allah ya tsare shi daga shaytan kamar da hadisin bukhari ya nuna lanin tashi kiyama za ce da annabi adam fito da ka san wuta cikin zurriyarka sai ce ya ubangiji nawa ne ka san wuta rabon wuta a cikin zurriyata sai a ce cikin kowane 999 ne rabo na wuta ɗaya ne ɗan aljanna lokacin da sahabbai suka ji haka sai suka fashe da kuka suka damu cewa kenan yaya za a yi mutsira sai manzo Allah ya ce ku kwantar da hankalinku ai za a haɗa ku ne da waɗanda suka wuce baya da kuma Yajuj wa Majuj wanda su kuma suna da yawa dangi ne mai yawa su Yajuj wa Majuj saboda haka ku al'ummata idan an kwatanta ku da Yajuj wa Majuj sai zanto kamar sililin bakin gashi ne a jikin farinsa ko sililin farin gashi a jikin bakinsa ma'ana adadin ku baya da yawa idan hada da wadancan saboda haka idan an ta kuɗa ne gaba ɗaya za a fitar da 999 din ba wai a cikin ku ne za a kirga 1 2 3 har zuwa 999 daya a kai ta aljanna wadanda aka tuta ba sannan sai sabai suka sare ina jin ma ba dan wannan ba ai da akila wannan ma'ana dai wannan bayanin da manzon Allah sai sa kowa ya sare la ta karatu bi rahmatillahi kenan ina nasiban mu farida da sai tin
ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا
شيخين يتكبر شوى ولأضلنهم والله للي سنة قتدسوا ولأمنينهم والله سنة سامس دوغن بوري أتكن زكاة نصر واتو زني كذا زني كذا زني كذا إن شغل شدسوا دا أجندة الدنيا سونيك إيجينا كذا إما اللي كذا إن يأب كذا حرم سنة من تاد الله ولأمرنهم والله سنة أمرتيسوا da dangin umarni daban-daban wanda ba kai kasa su ba ba manzanka yasa su ba sai dan yinka umartan mutane da ayyuka na banda a shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha kaga umarni na al-fahsha kenan shine wala amarannahum fala yubtikunna adhan al-an'am sai su rinka tsatsaga kunnuwan dabbobin su na gida lafazin al-an'am jinsin dabbobi guda hudu ma'ana tumaki awaki shanu raquma sune al-an'am wato shaytan yace sai ya umarci mutane su rinka tsaga kunnuwan waɗannan dabbobin da sunan canfi abinda waɗansu laraba suka rika yi a lokacin jahiliya kenan suna suka rika canfa waɗansu dabbobi wata dabbar a ce haramun ne cin namanta wata dabbar a ce banda ma cin namanta ya zama haram ta san nonon ta a sha ma haram ne wata dabbar a ce haramun ne a hauta ko a tsora mata kaya to dukkan dabbar da suka canfa a matsayin an haramta cin namanta ko shan nonon ta ko tsora mata kaya ko hawanta dan a je wani wuri sai su tsaga kunnanta dan su gane ta a cikin garke in sun zo an gane ko shine batkul azan wato falai batikunna azanal an'am daga nan aka sami nau'ikan dabbobin da suka haramta su bahira da sa'iba da wasila da ham da Allah ce ma ja'alallahu min bahiratin ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون هذا ونكما وتويوا الله شجيجني أتكين الأمر أنت الله يا أهل التاء متاني الأنعام قبادها sai ka zo ka ware wata kace banda kaza ita haramun ne a ci banda kaza ita kuma haramun ne a tsanunanta banda kaza haramun ne a ce za a daura mata galma ko a sa ta aiki ko a hau haramta wannan abin da Allah ya halatta shi kokarin yin tarayya ne da Allah cikin wata dama ta shi tashi kadai domin halattawa da haramtawa yana hannunsa shi kadai wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hada halalun wa hada haram litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun kokarin sanya ma Allah kishiya ne kai da awar kaza halal ne bayan ba Allah ya halatta ba kaza haram ne bayan ba shi haramta ba da sun zuciyarka kadai to wannan abin da suka yi sai zanto kokarin yawa Allah kishiya kenan sai Allah ya zarge su akai to shedan ne kuma yace zai sa su za su yi haka wal amrunahum falayubtikunna azan al'am dan su suna tsatsaga wato kunnuwan dabbobi da nufin can basu dan su zama alama ce na wannan dabbar iri kaza ta zama haramun dabba iri kaza ta zama haramun
na'am
an gane ko ومن يتكل فلا ولا امر انه كما ذن عمر فيس فلا يغير ان خلق الله فيس تنجا حالتان الله مدوكين سركي ما yake nufi da canja halittar Allah malamai suka fassara guda biyu wadansu malaman suka ce canja halittar Allah anan gurin ma'ana halittar Allah da yayi musu ta hanyar yin wadansu ababai na al'adu da sunan ado wanda kuma canja halittar Allah ne daga cikin su akwai alwashmu wato zane irin wanda laraba suke a lokacin jahiliyyar su to wannan zane mutum yake zo ko a bayan hannunsa ko a cikin takan hannu ko a nan zira'in hannu wani a kafa wani a tinya sai yayi design din abin da yake son ya zana sai a zana kamar hoton ka dangare ko kifi ko fara idan aka zana shi kamar da biro to daga nan gurin sai a caccaka wurin da aka zana da allura har jini ya fito sai kuma a sa lalle a wajen to idan lalle din ya kama ko wani sinadari mai kamewa wanda baya fita ko an wanke shikenan sai mutum ya kasance yayi shi to wannan alwashmu kenan duk sunan da za ku bashi ku bashi ta fuskar ma'ana dai amma sunansa mai alwashmu to wannan yana daga cikin tagayyuru khalqillahi domin lokacin da Allah ya halitta ka bai halitto ka da wannan ba ina fata an fahimta to a yau ana yin salo daban-daban amma karo ne sai kunshi da mata suke da lalle yake da shi a wannan bai ci da shi ba ko shaka ba bai ci da shi ba tunda kawai an dora lallan ne kawai akan fata tasirin lallan ya bayyana launinsa ya bayyana kuma baya zama dindindin idan yayi kwanaki zai dusha shi sai ta sake wani amma wancan alwashmu yakan zama dindindin ne ko alal akalli ya dauki lokaci mai tsawo kafin ya dishe. To ayo turawa sun kawo ababai na zamani da suke irin wannan daban wanda buga mutum zai yi da kasan ake buga stampi shikenan sai ga ya manne a jikin mutum to wannan dai yana cikin taghayyuru khalqillahi yana daga cikin abin da shedan yace zai sa ɗan adam sannan yana cikin taghayyuru khalqillahi aske gashin gilar ido da gyara yadda mata suke yin ado irin na zamani dole sai an kawata gilar ido ta yi kamar wata sabon tsayuwa ko dan kawai a burge dan cinyewa kawai dan burgewa to wannan yana cikin taghayyuru khalqillahi da nassan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana daga cikin taghayyuru khalqillahi canja halittar Allah wato sassake haƙora kamar idan haƙora sun yi wa mutum girma girman da ya wuce na al'ada to wannan babu laifi idan akwai cutuwa dan an gyara su amma haƙoran ka ba su yi girman da ya wuce na al'ada ba sai dai baka da wuciya irin tawane baki da wuciya irin tawance sai kika dace kai kanki wajen wani ƙwararre ta fuskan likitancin haƙora sai aka gyara haƙoranki aka sassake har kika yi wuciya dan kika kamar mutum ke ma a ce mai wuciya to yana cikin taghayyuru khalqillahi da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan zai shiga cikin taghayyuru khalqillahi amfani da dukkan waɗansu mayuka da suke laifin din jikin mutum su mayar da mutum fari bayan ko ba fari bane ba to kuma shi fari din wanda yake na halitta da ban yake da fari wanda yake a cikin shan koyaya sai kaga akwai bambanci dan wannan wanda yake na fi sabilillahi za ka ga ko ya ji rana babu komai amma duk mai farin da na ban shi da idan rana ta dake ta sai ka ga ta kode sannan kuma sai kaga dabbar dabbare fuskar fari amma ba kafar baka kirin to kaga ya zama tukala ke to me amfanin tukala kuma sannan kuma kowa ya ganki ya ga nunar rana ce ba nunar ce ta fi sabilillahi ba kun ko san mangoro nunar rana yadda yake ina mata an fahimta to a take shi dai wannan yana cikin taghayyuru khalqillahi dukkan abin da zaka amfani shi dan canza halitta ka zai shiga cikin taghayyuru khalqillahi da haka sai dan yace wal amrunhum falayughayyirun khalqallah sai na umarce su na sa su canza halittar Allah wannan ita ce ma'ana ta farko ma'ana ta biyu da malamai suka ce khalqullahi anan shine dinullahi zan umarce su canza addinin Allah haka sai dan yace sai yawa mutane umarni sun musanya addinin Allah su kara ko su rage ta hanyar bid'o'i da za su kawo cikin addini ta hanyar kawar da dan adam daga fitra salima da Allah ya halicce shi dan suka ce hakikanin khalqullahi shine fitra da Allah ya halicce dan adam manzo Allah ya ce ma man mauludin illa wa yuladu ala alfitra kowane mutum akan tsarki aka halicce shi akan tsarkin da in an kyale shi bai ga sharri ba bai ga sharri ba zai ga musulunci amma fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Iyaye ne ke mai da shi ba yahudi ko su mai da shi krista ko su mai da shi ba majusi ko iyaye ko wadanda suke a madadin iyaye cikin wanda suka rike ya da ko ya ya girma a wurinsu.
Na'am.
Yace kama tuntujil bahimatu bahimatun jama'a hal tuhissuna fiha min dada'a. Thumma qala abu huraira اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أبو هريرة يقول أنا هلتا متن كنت لكي ينا إسرد أبن ما ذا الله يفتح حديث يتقى بالسواء كما تنتج البهيمة بهيمة الجمعاء إن يدى أكي هاي هو أنت هاي إر سنكيا إر أكويا أهل كيت بتككير هلتا إدو بيكون نبيك فهو وداه إذا كومي هل تهيسون فيها من جدعاء كاتب أغنانت دقل أغلان هنشي لوكت عندك هكيتا الدنيا هنشي يبسري كاتب أغنانت دقل أغلان كوني الدنيا يبسري كاتب أغنانت دقل أغلان سيدين الدنيا أكي ماتك أكتلي إيه سكذا ما أكو أما دع الله هل تهيسي تكتيا جوهك الله دي هل تهيسي أدام بي هل تهيسي أكي يهودان جيبا كو كنسانشي كو ماغوزانشي ko dukkan wani ci wanda ba musulunci ba Allah bai halitta dan adam akai ba ya halitta shi ne akan tsarki na musulunci in ka ganshi akan wani abin da ba na musulunci ba duniya ya same shi sannan Abu Hurairah yake cewa ikra'u in shi'tum in kun ga dama ku karanta fadin Allah ta'ala fitratu Allah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqi Allah zalika ad-din al-qayyim walakin akthara an-nasi la ya'lamun tsarki na Allah wanda ya halitta dan adam akai wato shi ya kamata ku tsare la tabdila li khalqi Allah kaga li khalqi Allah ay la tabdila li fitrati Allah la tabdila li din Allah to shine wal amrunhum fala yughayyirun khalqa Allah ay fala yughayyirun din Allah. Na fatan fasara don guda biyu sun fito kamar yadda na saba da kaida ta malamai idan an samu fasara guda biyu ko sama da biyu akan tafsirin aya abinda mai fasara ya kamata ya kalla ya duba ya kallo dannan fasarorin gaba ɗayan su shin dukkanin su gaskiya ne ko kuma daya daidai daya kuskure. Idan daya daidai daya kuskure ko shakka babu dole ne ya rinjayar da wanda take daidai ya rushe wanda take kuskure yawa mutane magana akai dan kasu rike ta. Ina fata an fahimta. A'a guda biyun dukkanin su daidai ne shin suna cin karo da juna sai mu lura magani in har suna cin karo da juna sai mu yi kokarin daidaita sai da su cin karo da juna ba in ba sa cin karo da juna to sai zanto ayar ta kunshi dukkan ma'anonin ne yana daga cikin mu'jizan Qur'ani ihtimalu aktsara min ma'nan wahid tahta lafzin wahid yana daga cikin mu'jizar bayani cikin Al-Qur'ani lafzi daya ya kunshi ma'anoni sama da daya biyu uku hudu biyar amma gashi lafzin daya ne wannan mu'jiza ce ta Al-Qur'ani sai ka fasara ayar da dukkan wannan ma'anonin.
Na'am.
Dan yau sai dan kace khalqillahi ana nufin ma'ana halittan Allah wannan kana da hadisin da ya gaskata maka cewa canja halittan Ubangiji yake nufi. Idan kace khalqillahi ana nufin fatratullahi kana da ayar da ta gaskata hadir goyen bayan hadisi da ya gaskata.
Ramat alayhim ma qad ahlaltu lahum.
Na'am.
Fadin sa cewa khalaqtu ibadi hunafa na halitti bayi bisa da tsarki akan tafarki mai kake madadaci wa nafa jam'i na hanif. فاتتهم الشياطين دغ بان شيطانو suka zo fajitalatum an dinihim suka kawar da su daga kan addinin farko suka sa su yahudanci ko kristanci amma addinin farko da jariri ya fito da shi duniya musulunci shaytanu suka zo ko shaytanan mutane ko shaytanan aljanu fajitalatum an dinihim suka kawar da mutane daga kan addinin Allah fa harramat alaihim ma qad ahlaltu lahum suka haramta musu wani abin da na halatta musu suka karbi haramci daga wajen wani wanda ba Allah ba kaga sun mai da wannan ya zama kishiya na Allah.
نعم.
إن فتنوا أن تفتوا ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا دكا وان ديرك شيطان أما تيم ولي مجب ان تلم ورنس با الله با فقد خسر خسرانا مبينا حقيقة يا حسارة حسارة مبينة يعيدوهم ويمنيهم شيطان ينا يوم تاني الكولي أما الكولي سبانك اسكمني با شيد كيسكم زي بياني لانم تاشن كياما وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم شيئا ده كيسه زيتي الله يمكو القولن غسكيا كوي ايماني غا الجنه كوي ايكي نغري غا الجنه سي نمكو القولي نا قريا نا بوغي كوما نا سابا مكو باني ده وني ايكو دان سنسا ساكو كوكو بيني كاو كولولوا ني سي كوكا انسا كولولوا shelanai sai kuka ji kuka biyo irin kidanki na janabiyoyi haka kuka yi mun amma ba kunja na baku ba haka shedan zai fada ɗan wuta a cikin wuta a ranar tashin kiyama yaiduhum yana musa alƙawali na bogi wanda ba na tabbas ba wayumannihim kuma yana sa musu dogon buri a cikin zuciyarsu shedan idan mutum ya kwanta barci lokacin asubahi tayi sai zo ya kulli akan mutum guda uku yace alayka laylun tawilun farqut da sauran dare da ragowar dare yi barcinka ka more yi barcinki ki more kaga yumannihim kenan mana ka dauka akwai ragowar dare har mutum ya barci har garin Allah ya wai ba tare da ya tashi ba amma idan mutum ya farka da zikirin Allah kaga kulli dai ya warware idan yayi alwala nabin ya warware idan yayi sallar nafila na ukun ya warware sai mutum ya wayi gari cikin nishadi kamar yadda manzo Allah ya bayani cikin hadisi صلى الله عليه وسلم
نعم
وما يعدهم الشيطان الا غرورا بابا عند الشيطان كي مسال قولي فاتي رودي اولئك مأواهم جهنم ما سيرن وانتن طبيعه wadanda suke canza halittan Allah ko wadanda aka ambata a baya masu kiran wannan Allah irin su ne wanda yake sakamakon su ta jahannama wallahi yajiduna anha mahisa ba yadda za a su samu wata makauta daga wutar jahannama idan sun shige ta ma'ana in dai har suka mutu akan kafirai ba abin da zai kautar da su daga shiga cikin wutar jahannama Allah tsare ayata
wallazina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وأن سكى إيمان سكى أيك نقلي سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذا ما سكى دسوء الجنة ودقوا لموتي قدانا قرقشن كده جنتا خالدين فيها أبدا صنع ما سدى وما أسكين تهار أبدا باب موت وباب سوفا ألا سام سكين سوفا وعد الله حقا وأن الكوالينين ألا ديه كما يتبتر دسي أمتين tabbatarwa wanda yake babu kokonto cikin faruwarsa waman asdaqu min Allah qila wane ne yafi Allah gaskiyar zance ai babu wanda yafi Allah gaskiyar zance alqilu da alqalu da alqawlu da almaqalatu dukkan su ma'anarsa daya madare ne na qala yaqulu akan ce qala yaqulu qawlan ko qala yaqulu maqalatan wa qalatan wakilan waman asdaqu min Allah qila laysa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yudzabe wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira waɗansu malamai suka ce laysa bi amaniyikum wannan magana ana fuskantar da ita zuwa ga yahudu da nasara da kuma kafiran larabawa na lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yahudu da nasara sun yi da'awar cewa su yan aljanna ne wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara wato krista kenan da yahudawa suka ce wai ba wanda zai shiga aljanna sai krista sai bayhudi sai Allah ke tarka amaniyikum wannan abin da suka ga dama su faɗa kenan amma ba shine gaskiya ba sune suka ce na hanu abna'ullahi wa ahibba'u wasu suka ce wai su ƴaƴan Allah ne kuma su masoyan Allah ne kaga wannan gorace-gorace ne na zuciya da shedan ya kawata musu su faɗi haka su kuma mutanen maka suka rinka da'awar cewa ai su dinnan wato ainihin masu bin addinin annabi ibrahim ne dan haka sune waɗanda za su jira a ranar tashin kiyama sai ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya dan mayar da martani akan su laysa bi amaniyikum abin fa ba kamar yadda kuke riyawa a cikin zukatanku bane ko mutanen makka wala amani ahli kitab abin fa ba kamar yadda yahudawa da krista suke riyawa bane ba wannan abin da kowane ɗaya daga cikin ku ya riya shi a zuci ba haka bane ba yayi tunanin shi ya faɗa a zuci ba haka bane ba man ya amal su an yi juzabe wanda duk ya aikata mummunan aiki za a yi masa sakamako da shi waɗansu malaman suka ce a'a abin da ya faru shine yahudawa suka yi alfahari da yahudanci suka ce ba mai shiga aljanna sai wanda ya bi littafin at-taura dan littafin ne da ya riga linjila zuwa ya riga qur'ani zuwa haka krista ma suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya bi koyarwar linjila waɗansu daga cikin musulmi suka ce a'a ai mu ne muke tare da mafificin littafi mafificin annabi dan haka mu ne ƴan aljanna ba ku ba sai Allah ya saukar da wannan aya amma ta fi kama da ma'anar farko sama da ma'ana ta biyu ina fata an fahimta wannan maganganu ne guda biyu amma wancan tafsirin jayi Allah ce man ya'mal su'an yujza bih sai yana Abu Bakar Siddiq sai manzon Allah yace ai mun shiga uku tunda an ce duk wanda aikata mummuna aiki sai an yi sakamako da shi waye zai tsira ran tashin kiyama sai manzon Allah yake cewa baka wahala baka cuta baka ciwon kai ko zazzabi shin wata hasara baka kama ka a rayuwa baka taka kaya yake duk suna faruwa yace to ai wannan shine abin da ake muku sakamako da shi idan kun yi mugunyar aiki kai mummune in kai mummuna aiki sai Allah ya jarrabe ka da wata wahala ta duniya wata hasara sai ta zanto sanadiyar kanka da zanubin ka a baya amma ba wai ana nufin za a tara bane a kama ka da shi ran tashin kiyama wanda sabai sun fahimci man ya amal su an yi jarrabi ma'ana a kiyama kenan wanda in haka ne ba mai tsira ku wallahi yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira ba zai samu wani wanda ba Allah ba waliyan majibancin lamari wala nasiran ba kuma zai sami nasiran ba wato ainihin mai taimakon sa sai Allah ce ne waman ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wanda ya aikata aiki nagari mace ce ko namiji wa huwa mu'minan alhali yana da imani فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا إذن وقت ننسون إن الجنة بازا أزالن شيء سبقودا نقير وتوزاني لكي بايم قولا دبينو بازا أزالن سيشيبا بازا أزالن سيشيبا سيالة جميع
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا
الله سوى من أحسن دينا ولن يمسي كاو الدين ممن أسلم وجهه لله sama da wanda ya mika wuyansa ga Allah madaukakin sarki alwajhu anan ana nufin ya mika gangan jikinsa gaba ɗaya sallamawa Allah baya da ra'ayi sai abinda Allah ya ce sai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huwa muhsinun yana mai kadaita Allah al-ihsan shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wa taba millata ibrahima hanifa sannan yabi addinin annabi ibrahim halin kasancewarsa mai bin tafarki mai kake wa takhadha Allah ibrahima khalila Allah ya rike annabi ibrahim a matsayin khalil khalil masoyi wanda ba wanda ya samu soyayya makamanciyar tashi matsayin khulla matsayi ne wanda ko cikin annabawa annabi ibrahim da annabi muhammad ne kai suka samu sallallahu alaihi wasallam nan annabi ibrahim Allah ya ce wattakhadha Allah ibrahim khalila manzo Allah kuma ya faɗa cikin hadisin bukhari yace inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha ibrahim khalila Allah ya rike ni a matsayin khalil ilin yadda ya rike ma'ana annabi ibrahim a matsayin khalil shi yasa ibnu al-qayyim yace gyaran mutanen da idan sun zo yaban manzo Allah sai su ce masa habibullah yace ai kun rage masa matsayi sai dai khalilullah domin matsayin mahabba dukkanmu ne suna da shi amma matsayin kulla sai annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya ce yuhibbuhum wa yuhibbunahu kaga mun menene ko wadannan ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alim ma'ana dai matsayin kulla matsayi ne babba walillahi ma fis samawati wa ma fil ard وكان الله بكل شيء محيطا من لكر سما ده من لكر كسا دو اهنن الله yake kuma Allah madaukakin sarki ilimin sa yake waye da komai sanin sa yake ko ina babu inda sanin sa ko ilimin sa bai kai ba lafin da kai karewa kenan da wannan aya ne muka kawo karshen abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara mu fassara mu yi bayanin sa na ma'anonin ayoyin alqur'ani fatan abinda duk muka faɗa ya zama daidai ubangiji ta'ala ya sami tare ya cikin lada mu duka abinda muka faɗa da kuskure ya ubangiji ka yafe mana karka kama mu da laifin mu ka kuma kawo abinda zai fahimtar da mu kuskuren mu domin mu gyara akwai takardu guda biyu masu matukar muhimmanci da zan karanta su jama'a su bayar da kulawar su sosai da sosai in ka ji ta farko karka tafi sai ka ji ta ɗayan wannan takarda ta farko wata baiwar Allah ce ta rubuto ta daga university ta ce assalamu alaikum malam mahaifina ya hana masoyina ya aure ni dan shi talaka ne ni kuma wannan bai dame ni ba saboda yana bin musulunci sawu da kafa kuma yana dan kasuwancinsa na tabbata zai iya samun abin da zai rike ni da shi ni kan ko kusa kasancewar shi talaka bai dame ni ba ko da a cikin rumfar zana zai zauna da ni na yarda ya aure ni ya zauna da ni arziki na Allah ne kuma mahaifin nawa yace da ni sai kin yi digiri kin ƙara tsada kan in aurar da ke idan kin yi karatu ba za ki sha wahala ba ko da bayan mutuwa ta ko mutuwar mijinki a rayuwarki rayuwa fa akwai wahala a yau ni kam wallahi ba na san kowa sai shi wannan saurayin kuma wallahi na mutu a yi mana aure ba tare da ɓata lokaci ba amma dole na bar ayin babana don ina jin tsoro da kuma kunyarsa a dole ya saka ni jami'a amma abin haushi da takaici shine akwai wata club wato ina karantawa ne yadda ta rubuta akwai wata club a cikin jami'a ta sirri ta munafikan malamai da ɗan iskan ɗalibai maza da mata da lalatattun manyan gari ajandarsu abu guda ɗaya ne tak shine sun rantsewa shaitan cewa sun yi disvergent ɗin duk wata budurwa a jami'a ko ƴar wace ce kuma ko ta halin kaka ta hanyar ƙawaye kuɗi yaudara dabara tsoratarwa sihiri ƙarfin tsiya ma'ana duk wata ƴa da ta je jami'a sai an kama ta an kawar da budurcin ta ko da karfin tsiya akwai wannan kungiyar ta sirri a yanzu a cikin jami'a ta kunshi waɗansu daga cikin malaman jami'a da waɗansu daga cikin ɗalibai maza da mata kuma ana amfani da kowane irin abu malam dan Allah ka yi bayani gamsassu akan wannan tambayoyi ta gidan TV da radio a cikin Ramadan an fi sauraron da kuma ɗaukar nasiha a cikin wannan wata ko Allah zai sa mahaifina ya ji ya wa'astu. Tambayoyin nawa su ne, malam yanzu idan na fada hannayen waɗancan fasikan Allah ya kiyaye, shin zunubin nawa ne ko na mahaifina? Abu na biyu, labarun rafin tana nufin fyaɗe a jami'a, ɓoye su ake yi domin gudun jinjin kunya da tsoron ɓacin suna. ‘Yan mata ko da an yi musu fyaɗe ba ta faɗa, dan sunanki zai ɓaci kuma za ki ta jin kunya, ana ganin ki da abin. Ta ce amma kusan 95% na budurwayen jami'an nan an lalata su. Ta ce da rana tsaka ma akan kama yarinya budurwa cikin mota a yi nesa da ita daga inda idan mutane suke a cikin jami'a, a yi lalata da ita, sannan a ba ta ƙwayoyin hana ɗaukar ciki, kuma a ce da ita ko yaushe in kika buƙaci irin waɗannan ƙwayoyi akwai su kyauta, kiya iya holewarki yadda kike so. Wasu matan daga nan fa shikenan sai su zace cikin tafarkin lalaci ta hanyar shan waɗannan ƙwayoyi. Tambayar anan ita ce, shin amfani da irin wannan magani, shin ko ba kisan jariri ba ne? Na uku, malam me yasa ba ku yawaita nasiha akan ire-iren waɗannan matsaloli? Ina tsoron Allah zai tambaye ku, ku malamai, wallahi yawancin iyaye gafalallu ne bisa ababen da ke faruwa ga ‘ya’yansu mata a jami’a. Ai, ko yaya mutum ya yarda da ‘yarsa, akwai hatsari a cikin al’amarin tunda akan lalata su rana tsaka da ƙarfi da yaji, ba don suna so ba, ba wai don su ‘yan iska ba ne. Malam, don Allah ku yi kasa-kasai na musamman akan hatsarin karatun ‘ya mace a jami’a. Misali, munafikan malamai suna kayar da ‘yan mata daga jarabawa idan sun ƙi ƙauyensu a yi lalata da su. Amma waɗanda suka miƙa wuya kuwa tun da farkon fari ba za su faɗi a jarabawar ba. Don Allah, ci ko faɗuwa na ‘ya mace a jarabawa ta jami’a ba ya zama abin ta da hankali ba ma idan an ce irka ta ci jarabawa? Ko da ƙoƙarinta ta ci jarabawan, ai wannan zai kawo zargi ga iyayen arziki, ba za su natsu ba. Lalle sai ‘ya mace ta yi karatu a irin wannan wurare ne, dole ne sai ta yi haka? Tambaya ta hudu, yanzu idan na yi wa mahaifina tawaye na ƙi karatu, kotu ta aurar da ni ga wanda nake so, ina da laifi a wajen Allah? Malam, dan Allah kai wa iyaye nasiha su aurar da ‘ya’yansu ga masoyansu a kan lokaci, dan wallahi kusan 100% na ‘yan mata ba mu da haƙuri. Kunya ce take hana mu bayyana wa iyayenmu hakan. Shin ba za su tuna yadda suke ji ba idan su sha’awa ta sa suka matsu da junansu? Ai, mu ma ‘yan adam ne kamar su, muna natsuwa, iyayenmu mata su ya kamata su taimaka mana su aurar da mu da wuri kafin a saka mu a jami’a. Kuma yawancin ‘yan matan da suke sha’awar karatu a jami’a suna yin hakan don neman duniya ne kawai, ba don saboda neman lahira ba. Haka nan iyayen ma da suke matsatsi ‘ya’yansu sun yi karatun a jami’a din, su ma don neman duniya ne kawai, ba don neman lahira ba. A ƙarshe malam, don Allah a karanta wannan wasiƙa gaba ɗayanta ga iyaye a TV da rediyo, su san halayen da ‘ya’yansu mata suke ciki, don na san akwai iri na da yawa kunya da tsoro ne suka sa muka yi shiru. Ni kam na gamsar sauran ku malamai ku shaidawa sauran jama'a, Allah ka zama shaida. Malam, dan Allah ka yi mini addu'a, Allah ya kare ni daga sharrin fasikai da shaidanu, kuma Allah ya sa mahaifina ya aurar da ni da wuri-wuri ga duk wanda nake so. Allah ya saka da alkhairi. Kusa abin da ta faɗa kina a cikin takardarta, in ma na ƙetare waɗansu kalmomi to kila nauyinsu yayi yawa ta yadda bai dace in faɗe su ba. Wannan shine hakikanin abin da ya faru. Kaga wannan tawakin cikin ruwan ‘ya’yan musulmi da suke karatu a university, kuma waɗansu manyan high institution na gwamnati, shine abin da ake ciki. Ko shaka babu iyaye su ne abin tambaya na farko ranar tashin kiyama, tunda manzo Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ban tsammanin wannan takarda tana da buƙatar wani dogon taliki. Abin da nake so in ce a nan gurin, za ku zama shaida. Akwai kamar shekaru uku ko huɗu da suka wuce, Muslim Brotherhood Forum sun shirya wata lacca a masallacin Shekabaji, wanda muka gabatar da ni da Professor Abubakar Mustafa na yi wannan maganar na illar lalata ƴan mata a university, ma'ana tun shekara 4 ko 5 da suka wuce, kuma a cikin kowane karatu a shekara inda samu dangantakar magana sai na shigar, sai dai kuma dambo idan ya yawa baya jin mai kamar da Hausawa take cewa. To a nan gurin akwai hanyoyin da za a warware wannan matsala ko a rage su, kar matsala don ta yi girma ta fi ƙarfin mu ta kowane hanya. Hanya ta farko, ina amfanin student union? Tunda kungiyar ɗalibai ai an kafa ta ne a asali don ta kare muradun ɗalibai, ta hanyar ta za a iya tsayawa a karo a kare haƙƙin ƴaƴa mata da ake tursasa su ko malamai ko kuma ɗalibai ƴan uwansu. Idan wannan ba ta yi ba, kila waɗansu daga cikin ɓata garin suna cikin student union ɗin kungiyar ɗalibai musulmai, Muslim Student Society, ya kamata ya kasance sun yi ƙarfin da duk wata ƴa da aka tursasa ta, idan suka san wanda ya tursasa ta, su bi mata kadunta, sawa'un cikin malamai yake, su shiga tsakanin ɗaliba ɗin da malamin da ya mata wannan cin mutuncin ko ɗalibin zuwa ga wajen hukumar jami'a, su tsaya tsayin daka sai an kare haƙƙin ƴaƴan musulmai. Kaga za su iya yin abin da za su iya yi wanda zai kawo ragowa na wannan ɓarna. Na farko, hukumar jami'a, dan me jami'a za ta san cewa akwai malamai da suke irin wannan ba za a kore su ba? Wannan ya ci karo da ka'idar aiki da karantarwa da bada ilimi, ya sabawa dukkan wata doka ta dan adam a ban kasa banda ma dokar Allah da ta sauka daga sama, hatta dokar kafirai ba ta yadda ba cewa kai rafin din yamaci, abinda arna suka ce in ta bada kanta babu laifi, amma ai rafin din ta ko malami ya tursasa ta ko ta bada kanta ko ta biya jarabawar ba, haka waɗansu ɗalibai na akwai takardun da na samu da dama waɗansu ba daga university ba ne, daga waɗansu manyan high institution a nan gurin, cewa malami za ku rubuta jaraba sai ya zauna cewa sai kun bayar da kuɗin biro. Duk wanda ya bada kuɗin biro to zai samu maki, wanda bai bada kuɗin biro kuma zai faɗi wannan jaraba sai ya mana ta shekara. Akwai malamin da matar aure ya tursasa wa ya yi ta kayar da ita shekara 2 a jere, a waɗansu daga cikin makarantu a nan garin, har sai ta yadda ya yi fasikanci da ita, ko da yake daga baya mun ji an yi bincike an gane shi an kore shi. To amma ire-iren waɗannan ɓata garin suna nan har yanzu. Kaga hukumomin jami'o'i da hukumomin manyan makarantu dole su tsaya tsayin daka, dan in amana sai Allah ɗora a wuyansu, wallahi Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama, in dai har mutum ba zai iya kawo gyara ba, gare ya murabu zai sauka daga makamin da aka ɗora masa. Ba aiki ne na shugaban jami'a kaɗai ba, dukkan wani shugaba na faculty, dukkan wani dean na faculty, dukkan wani head of department, dukkan wani mai faɗa aji, dukkan wani member a senate na university zai zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama, tunda wannan abin ruwan dare ne kowa ya sani. Ba za a ɗora shugaban jami'a na wuce kaɗai ba, dole a haɗu da waɗancan sauran, sai dai kowa gwargwadon mukaminsa da zai iya influencing ɗin mukaminsa wajen tabbatar da gyara, gwargwadon yadda zai zama tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama. Sannan na uku, iyayen ɗalibai ɗin, dukkan wani wanda yake mai faɗa aji a garin nan yasa tana jami'a, kuma kila yasa ta shiga cikin wannan hadarin, ko ta shiga ko tana ciki ko za a shigar da ita nan gaba. Akwai yaran da za su sa hijabi, a sa direba ya tuka mota ya kansu, babansa ya fita ya daga cikin farin ciki ta fita da hijabi, amma tana shiga cikin jami'a za ta shiga hostel ta cire wannan kayan hijabin ta sa shi da wando a ɗakin ƙawayenta a cikin university, da sun za ta yi tsirara, sai daidai lokacin da direba ya zo ɗaukan ta sai ta sake shiga ta cire wannan, sai ta goge gashin bakin da ta lafta akan leɓanta, sai ta wato jan bakin kai da ta lafta a leɓanta ta goge shi ta gyara, sai ta sanya hijabi ta rufe kanta, direba ya zo ya kunso ta kuma ya kawo ta gida. Akwai yaran da suke haka, ba wai anan bane kadai, Bayero University na Kano muna da wannan matsala, balanta na ABU Zaria da mun yi suka ce an kwace daga hannun, balanta na University na Maiduguri mun yi suka ce ana neman kwace daga hannun. Wannan shine illar da muke ciki, shine sakacin da muke ciki. Da haka iyaye, duk wanda yarsa take university ya kamata su yi wata kungiya ta musamman, su je su zauna da hukumar jami'a, su zauna da shugabanni na jami'a akan matsalolin da ƴaƴa mata suke fuskanta. Kuma wani abin takeici da ban haushi, yawanci yaran da suka fi kowa iskanci a cikin jami'a yaran ƴaƴan manyan gari kenan, su suke da motar shiga, da ranar Allah su aje su ɗauki yarinya ƙarfi da tana kuka su sata a cikin mota su ja. University tana da girma, duk inda aka je gindin wata bishiya, gindin wata fulawa, za a yi fasikanci da ita, kuma a take ta, kuma a ce wa an yi rijistar ki, haka za a ce ana welcoming ɗinki da shigowa kungiyar yayin iska, dole ki bada kai. To wannan ko da a garin da shaitan ne shugaban kasa, ai kawai abinda za a iya kenan, irin fasikancin da za a iya kenan. Da haka iyaye sai su tsaya tsayin daka. Sannan ragowar malamai wanda su ba ɓata garin ba na jami'a, ya kamata su tsaya tsayin daka su yaƙi ƴan uwansu malamai da suke wannan rashin mutuncin, da in ba haka ba suna ɓata musu suna kenan. Wannan shine wajibin da ke kan kowa. A gaskiya wannan yarinya da ta rubuta wannan takarda ta riga ta sauke nauyinta ita, abinda za ta iya kenan, ba ta da wani iko sama da haka, kuma ta faɗa wa mutane. Kuma nan muna ƙara ce miki, ittaqillaha ma tastati, ki ji tsoron Allah gurgurda yadda zaki iya, ki kare kanki, ki cije, ki tashi ki sallah cikin dare, ki roƙi Ubangiji, Ubangiji ta Allah zai kare ki daga sharrin wannan fatika. Sauran kuma shugabanni kowa ya ji ba lallai bane abin da na kawo nan ya zanto shi ne solution, amma Allah kalli ban bar ku hannunku rabbana, bana dan bayar da wani abu a matsayin shawara. Sauran shugabanni suna ji, mai girma mataimakin gwamnati jihar Borno yana ji, ya excellency kaji matsalar da take yi ba, waɗansu daga cikin jami'an gwamnati da suke cikin masallaci ko waje duk sun ji, waɗansu daga cikin dattijai na gari, waɗanda suke da faɗa a ji ko tsofaffin ma'aikata a jiha ko a tarayya, duk suna jin wannan kuma za su ji mutu a akwatin talabijin. Na tabbatar mai girma shehun Barno zai ji mutu a akwatin talabijin ko ta gidan rediyo. Na tabbatar manya masu faɗa a ji za a ji wannan. Wallahi tallahi nauyi yana kan ku sai Allah ya tambaye ku ranar tashin kiyama. Ya zama dole idan mutum ya yi iyakacin nashi abu ya fi ƙarfinsa, Allah ba zai tambaye shi ba. Ya yi iyakacin yadda zai iya, amma wallahi in bai yi ba sai Allah ya tambaye shi. Daga ƙarshe ya 'yan uwa, ina godiya da fatan alheri da addu'a ta gari ga ɗaiɗaikun mutane, ƙungiyoyi, hukumomi da suke taimakawa wajen cin nasarar wannan tafsiri a duk shekara. Alhaji Muhammad Indimi, wanda kusan shi ne jagora na tabbatar cin wannan nasarar wannan tafsiri yau kusan shekaru 9 zuwa 10 a jere. Ku shaka babu yana da buƙatar addu'a mutal alkhairi. Ubangiji ta'ala ya saka masa alkhairi. Ubangiji ta'ala kar ya sa ya gajiya. Ubangiji ta'ala ya albarkaci zurriyarsa. Ya sa a samu cikin zurriyarsa wanda za su ci gaba da ayyukan alkhairi makamancin nasa. Sauran ɗaiɗaikun mutane masu taimakawa addini a cikin wannan jiha, a duk shekara in za mu yi magana su suna da yawa, amma akwai wanda kwata-kwata babu yanda za a yi magana ba za mu manta da shi ba. Irin su Alhaji Bukar Tijjani Balori, wanda yake kokarin gina makarantu ba wai Imam Malik Islamic Center kadai ba, makarantu a wurare daban-daban, a yankuna daban-daban, ya mayar da dukiyarsa dukiyar Allah da manzon Allah. Irin waɗannan ba za mu manta da su ba. Ubangiji ta Allah ya saka musu alkhairi, ya haɓaka arzikinsu, ya albarkaci zurriyarsu, ya sa albarka a gidajensu, ya sa a samu waɗanda za su yi ayyuka irin nasu a cikin 'ya'yansu da zurriyarsu. Ba za mu manta da iyayenmu malamai ba, wanda su ne fitila a tsakankanin al'umma, irin su Sheikh Muhammad Abba Haji, dattijo mai halin kwarai. Ubangiji ta Allah ya saka masa alkhairi, ya albarkaci zurriyarsa, ya kara masa tsawon rai tare da ayyuka na gari. Irin su Malam Abubakar Adam, Malam Madu Mustafa, Malam Garba Danyaya, Malam Bukar Kyari, Malam Ali Mustafa, Malam Abubakar Bello, Malam Gamba Kyari da sauran dukkan 'yan uwa. Ba zan iya kiyaye sunan ɗaliban ilimi, almajirai, malamai, wanda kullum ayyukansu dare da rana, wato ainihin haskakawa jama'a fitila. Ya Ubangiji, da wanda na ambaci sunansu, da wanda ban ambaci sunansu ba, Allah ka saka masa alkhairi. Akwai waɗanda yanzu cikin azumin nan sun bar cikin garin Maiduguri, sun tafi ƙananan hukumomi na dukkan jihar Borno, za su yi azumi a can gurin. Cikin ɗalibai da suka kammala karatu a jami'ar Madina da kuma waɗansu daga cikin ɗalibai na nan gida, Ubangiji ta Allah ya saka masa alkhairi. Ku shi ka babu fitila ce samuwar irin waɗannan a cikin al'umma. Sannan ɗan uwa daga cikin wanda muke karatu da shi, Malam Bashir, wajen kwana huɗu ko biyar ban gan shi ba sai aka yi komai cewa ba da lafiya, yana kwanciya a gida ko a asibiti ne. Da Allah mu sa shi cikin addu'o'in mu, Ubangiji subhanahu wataala ya warkar da shi, kuma Allah sa abin ya zama masa kafara. Daga cikin kungiyoyi, ba za mu manta da Barno Muslim Consultative Forum ba, wanda kusan shekara ukun ƙarshe ɗin nan zuwa yau gudanar da tafsirin nan, kaso mai tsoka na gudanar da shi, kusan Ubangiji ta Allah ya danka a hannunsu, sun ɗauki wannan nauyi da kansu. Ba wai nan ɗin kawai da ake yi ba, hatta tura malamai ƙananan hukumomi. Kusan kowace ƙaramar hukuma cikin ƙananan hukumomin jihar Borno 27 an tura malami da zai tafsiri, kuma sun suke tallafawa guzulin malamin mai zai bari a gida. Matasa daga cikin 'yan kasuwa da suka yi fomin ɗin wannan ƙungiya ko wannan kamiti, Ubangiji ta Allah ya saka musu alkhairi, ya albarkaci zurriyarsu, ya albarkaci dukiyoyinsu, ya ƙara musu ƙwarin gwiwa wajen ayyuka na alkhairi. Haka ma kungiyar Islamic Center ta Imam Malik da ayyukan da suke na alkhairi, kungiyar ɗalibai musulmi na dukkan makarantu da ke cikin jihar Borno tun daga jami'a da sauran high institution ɗinmu da sauran makarantu, kungiyar 'yan agaji na Izala, Izalatul Bida wa Iqamatus Sunna, da kungiyar 'yan agaji na Jama'atul Nasrul Islam, Fitiyanul Islam, ba za mu manta da ƙwazon da suke ba, Ubangiji ta Allah ya saka musu alkhairi. Haka kwamiti na gudanar da wannan masallaci na Alhaji Muhammad Indimi da ke nan Dambuwa Road, Ubangiji ta Allah ya saka musu alkhairi. Ayyuka da suke ba dare ba rana wajen ganin komai ya ci an samu nasara. Sannan Borno Muslim Brotherhood Forum da kuma Islamic Medical Association da sauran dai kungiyoyi da dama wanda ba zan iya tunansu ba, dukkan waɗannan gaskiya sukan taimaka wajen gudanar ayyuka da dama na yaɗa da'awa a cikin nan jihar Borno da ma jihohin da suke wato ainihin makwabtaka da mu. Sannan kuma ta ɓangaren hukumomi, ba za mu manta da gudunmuwar da rundunar 'yan sanda ta jihar Borno suke bayarwa ba wajen turo ma'aikatan tsaro ko wajen karatu ko kiyamun layil. Duk waɗanda suka zama sanadi, suka zama sila, suka zama towa suɗa akan hakan, da waɗanda ake turowa ɗin, da wanda suka turo su, Allah ya saka musu alkhairi. Sannan ba za mu manta da ƙungiyar kula da kare lafiyar hanyoyi ba, wato rassarci, suna ba da gudunmawa tun lokaci mai tsawo har ya zuwa bana. Gaskiya muna fatan Allah ya saka musu alkhairi. Haka wato ainihin ba za mu manta da gudunmawar da kafofin watsa labarai suke bayarwa ba. A gaskiya kafofin watsa labarai na Borno sun sha bamban da kafofin watsa labarai da dama a arewacin Najeriya, musamman a cikin watan Ramadana. Za ka ga cewa idan ka kalli program sun su gaba ɗaya, kusan 80-90% gaba ɗaya na addini ne. Tafsiri daga wancan masallaci, tafsiri daga wancan masallaci, wa'azi, faɗakarwa, nasiha, NTA wato Maiduguri, BRTB Radio Borno, a gaskiya suna gudunmawa kwarai da gaske. Allah ya saka musu alkhairi. Sannan manyan jami'ai da suke tsayawa tsayin daka su da komai ya tafi daidai, da kuma waɗanda ake turowa muke tare da su ba sa gajiyawa. Ga wahalan azumi, ga tafsirin nan da la'asar ne, mutum da kyamara a nan dinsa, ga yankewar wuta, ga matsala, ga a tashi yayi makaran shan ruwa a gida, a gaskiya muna jin dadin gudunmuwar da suke barwa Allah saka musu alkhairi kuma lallai mu sa cikin addu'o'inmu sannan wadansu kafofin na wajen jihar Borno irin wanda suka haskaka wannan tafsiri na bana kamar STV State Television na jihar Kano NTA Kano DITV na Kaduna wanda ke private television station ne na Kaduna da kuma YTV a jihar Yobe da NTA Bauchi da sauransu muna fata Allah saka musu alkhairi kuma muna godiya ta musamman karo na biyu ga gwamnatin jihar Borno bisa ga musamman dai a wannan shekarar a gaskiya tafsirin da ake a nan masallaci bai taba samun goyen bayan gwamnatin jihar Borno ba irin wannan shekarar tunda muke a baya tarihi wannan gaskiya ce tsakani da Allah ko da an samu goyen baya bai kai wanda aka samu na bana din nan ya sha bamban kwarai da gaske ga mai girma mataimakin gwamna a zaune tare da mu tun daga farkon Ramadan zuwa yanzu yazo da shi za a fara tafsiri a tashi yazo da shi za a fara qiyamul layli wani lokaci idan wata aya ta yi tangarda sai in ji shi ma ya yi kokarin ya tana min ga Qur'ani a gaskiya wannan wani abu ne wato mai kara kwarin gwiwa wallahi akwai ranar da na fito cikin qiyamul layli a gajiye nake tilis na gaji barci ne a idona amma wallahi ina jin kunya in zo in ce wai ina jin barci sai in ga cewa inda wanda ya kamata ya ji barci shine ga rikicin mutane ga kaza ga gana da wancan gana da wancan kila gaba ɗaya ma a daren bai barci ba yazo kuma ya wuto sahun gaba kuma in ya tsaya a tsaye ba karkarwa kamar tsohon soja to ai kaga wallahi ina jin barci amma wallahi sai in hakura in jure wani lokaci in yi irin katuwar muryar nan wai irin in kori shi da haka da haka har Allah ya taimaka dai kaga an gama qiyamul layl ko shakka babu gwamnatin jihar Borno fatan ubangiji Allah ta'ala ya taimake su ya ba su ikon cika alƙawarin da suka yi wa jama'a ya kuma ba su ikon zartar da shari'ar musulunci a cikin rayuwarmu ya kuma ba su ikon ayyuka na alkhairi da suka kudura aniya samar da ingancin rayuwa wadata mutane da ruwan sha gyaran hanyoyi da waɗansu ayyuka da suka faru fatan Allah madaukakin sarki ya taimaka musu mun tabbatar cewa ba ta yin gwamnati ba ta kuskure ba abinda ake kallo alkhairi ya yawaita sai a yafe kuskure komai kankantar sa amma idan sharri ya yawaita shine abinda ba a so Imam Malik ibn Anas ya tambaye Abdullah ibn Wahab me mutanen suke faɗa yace to ga sunan masoya su yi yabo yan adawa kuma su yi zagi yace tunda duniya ta fara a haka take abinda ba mu so a ce duka harshe yayi ittifaki akan zagin mu to ba mu zama da Allah ba da haka gwamnati ta yi kokari ba yadda za a yi ta ce kar a soke ta ba yadda za a yi ta ce kar a faɗi laifinta amma ta yi kokari kar a yi ijma'i wajen faɗin laifinta duk mutum ɗaya ko gwamnatin da za a yi ijma'i wajen faɗin laifinsa to ba na gari bane ba amma ya zanto idan an ce kaza to kuma za a kalli waɗansu ayyuka na alkhairi fatanmu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimaka musu ya agaza musu ya ba su ikon zartar da alƙawarurruka da suka yi wa jama'a kamar yadda na faɗa yau ne muka rufe wannan tafsiri sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu yau ne idan Allah ya kai mu da daddare kuma za mu sauke alƙur'ani a qiyamul layli ba wai za a kammala qiyamul layli da wani ba amma dai cikin daren yau za mu kai minal jannati wan nasi wanda yake ko shakka babu sauke alƙur'ani kana wajen ko ba kai kake karantawa ba akwai albarka mai tarin yawa akwai daga cikin magabata wanda in kana karatun alƙur'ani sai su tambaye ka yau ne za ka sauke in za ka sauke ka kira wani dan ya zauna a wajen albarkar da za ta faru a wajen lokacin da ka kai karshe shi ma ta same shi to dan haka lalle yau a cikin qiyamul layli za mu sauke alƙur'ani kuma a wannan lokaci nake kira ga yan uwa me yi tawassuli da wannan sauka me yi tawassuli da ayyukan mu na ibada me yi tawassuli da qiyamul laylin mu da sauransu wajen yin addu'o'in alkhairi a gare mu da jama'ar mu da dukkan wani mai taimako musulunci wanda muka sani dan musulmi ba jama'a dukkan wani mai gudunmawa dukkan wani mai taimako wanda ba ambaci sunansa ba ba wai na ambaci sunansa ba wai na ki haka bane dan na rena ki dan kokolwa ba za ka iya haddace kowa da kowa ba kuma jama'ar suna da yawa ubangiji ta'ala ta kawo kowa da alkhairi ubangiji ta'ala ya kare mu daga sharrin shaytan اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا يا ابنجي منا روكنك da dukkan sunan da yake naka ne يا ابنجي منا roƙonka da mafi kyawawan sunayenka mafi kyawawan sunayenka يا ابنجي منا roƙonka da siffofinka na kamala يا ابنجي ka sa alqur'ani cikin ranar tashin kiyama kamar yadda shi hujja a gare mu ba hujja akan mu ba يا ابنجي ka sa mu cikin wadanda za a yi wa gafara a wannan wata يا ابنجي marasa lafiyar mu da suke asibitoci ko gidaje Allah ya kaba su lafiya wadanda suke da lafiya kuma Allah ka azurta su da ita ya ubangiji duk mai matsala mace ko namiji musulmi da muka sani da wanda mu sani bayan Allah ka magance masa matsalar ya ubangiji masu neman mazajen aure cikin matayen mu yan mata ne ko zawarawa ya ubangiji ka azurta su da mazaje na gari wadanda suke da bukatar mata a cikin mazaje ya ubangiji ka azurta su mataye na gari ya ubangiji ka kare mu da zuriyar mu daga fitintunan zamani ya ubangiji ka tsare mu da shugabannin mu daga fitintunan zamani ya ubangiji ka albarkaci rayuwar mu gaba daya ya ubangiji duk mai bukata ta alkhairi cikin musulmi maza da mata ka magance mana ita ya ubangiji abinda muke jin tsoro ka iya mana abinda ya fi karfin mu ka iya mana abinda yake mana barazana ka kautar mana da shi اللهم إنا نسألك الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لا نعلم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في ديارنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. يا أبنجي كما نغفر غبادا، يا أبنجي كجكم مغبادا، يا أبنجي كجكم مغبادا. ما تتمكم مسلنتي دائل منسو da dukiyarsu da ikonsu da kudinsu da karfin jikinsu da gangan jikinsu da shawararsu, ya Allah ka taimaka musu, ya Ubangiji ka taimaka musu, ya Ubangiji ka karba aikinsu, ya Ubangiji ka agaza musu, ya Ubangiji ka wadata su, ya Ubangiji ka sanya albarka a cikin gidajensu, ka kare mu da su daga fitintunan zamani. Ba zan manta ba da sako na musamman lokacin da naje na gabatar da lacca a Barak na mai malari, na shiga na gabatar da lacca kungiyar musulmi na wajen cikin sojoji suke cewa masallacin nan naba da kake gani wani attajiri ne ya zo gyara mana shi bayan ya lalace yana zuba ta ko ina. Ya gyara, ya yi fenti, ya sanya kafet daga kowane bango zuwa kowane bango, ya taimaka wajen gina ajujuwa na Islamiyya guda hudu, wato shine Zanna, Dujima, Ogborno, wato Alhaji Bukar Mandara, Ubangiji ta'ala saka masa alkhairi. Amana suka dora mun cewa sun dora mun wannan nauyi, in yi godiya a madadin su, in yi addu'ar alkhairi a madadin su. Ni kuma na da ya dace in yi amfani da wannan taro, banda ke duk wanda muka sani da wanda bamu sani ba da suke ayyuka irin wannan, ya Allah ka taimaka musu. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.